الملك الجبار. الحمد لله الوحيد الأحد. الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد. صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجرنا من النار. Bayan haka, ‘yan uwa musulmi da muke tare a cikin wannan masallaci, da ma waɗanda watakila suke sauraron muryoyinmu daga nesa, muna isar da saƙon gaisuwa ta addinin musulunci, saƙon gaisuwa ta ‘yan aljanna, wa tahiyyatuhum yawmal qawlihi salam, wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya wa mahaliccinmu Allah mai kowa mai komai da ya hukunta muka kasance rayayyu a cikin wannan yini na Litinin, wanda yake yau 6 ga lissafin Ramadan a cikin wannan shekara ta 1447 bayan hijiran kiyayen halitta sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Kuma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma, kamar yadda muka saba a dubayen sallar asuba a wannan wata mai alfarma na Ramadan. Yana daidai da yau 23 ne ko da hudu, 23 ga lissafin Fabrairu a kalandar masu albashi shekara ta 2026. Kuma an zamu iya tunawa a jiya mun tsaya ne akan lafazin addu'a da bayin Allah suke yi, suna cewa rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi inna allaha la yuklifu al-mi'at. Allah madaukakin sarki babu makawa, tabbatacce ne zaka taro mutane tun daga na farko har zuwa na ƙarshe, insuhum wa jinnuhum, mutanenmu da aljanu gaba daya, ga wata rana da babu kokonto a kayinta, saboda Allah madaukakin sarki baya saba alƙawari, wannan rana na nan tafi. Insha Allah zamu ci gaba zuwa ga abin da Allah ya hukunta yau ma iya kaiwa. Allah madaukakin sarki sai ya ce: Allah ya saka da alheri. Ubangiji madaukakin sarki ya ce: innal ladhina kafaru, lalle waɗanda suka zama kafirai. Allah yana lissafi da mutane waɗanda suka kasance butulu. Innal ladhina kafaru, lalle tabbas dahir haka abin yake, waɗanda suka kafirce ma ayoyinmu. Allah madaukakin sarki ya ce: lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a, dukiya da suka tara da ƴaƴa da suka hayayyafa, babu abin da waɗannan zai tsinana musu komai a wurin Allah madaukakin sarki. Allah ya ce: wa ulaika hum wa qudun nar, su ne asali abin da ake rura wuta da shi, su ne abin da ake rura wa wuta, wato da su su makamashi ne na wuta. Allah sai ya ce: ka dabi ali fir'aun, kaman dabi'a da halaye na ahlin gidan fir'auna, wallazina min qablihim, da ma waɗanda suka zo gabaninsu. Kazzabu bi ayatina, sun ƙaryata ayoyinmu. Fa akazahumullahu bizunubihim, sai Allah ya damke su mummunan damka a sanadiyan mummunan aiki da suka aikata na butulci wa annabawan Allah, da kuma nema da yunkurin hallaka su. Wallahu shadidul iqab, Allah madaukakin sarki ya kasance mai matsananciyar hukuma ne, saboda Allah baya sassauta ma duk wani azzalimi, bayan da farko akan daga musu kafa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allah ta'ala la yumli lidh-dhalim Allah madaukakin sarki yakan yi shifta ko yakan yi talala me kaman sake daga nesa ga az-zalimi hatta idza akazahu lam yuflithu har sai ya kai ga lokacin da Allah zai damke shi wannan kafiri ba zai iya kwacewa ba ba sai lalle kafiri wanda ya zama baya sallah ba ko da a cikin musulmi ne wanda ya zama mungu Allah yakan iya daga masa kafa na dan wani lokaci a ga yadda zai shi yasa Hausawa suke cewa kyan mungu ya dade eh ko mungu kyan ka dadewa saboda ita zunubin yana tarawa kansa bala'i yana zunubin mala'iku suna rubutawa yana yi ana tarawa har sai daga ƙarshe ba samu munan damga kamar yadda Allah ya ba mu labari anan yace kada bi ali fir'aun kamar da bi ana iya dan gidan fir'auna amma daga ƙarshe du iskancin fir'auna me ya faru sai Allah madaukakin sarki yace fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya kangare ya saba wa manzonsa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki sai yace fa akhaznahu akzan wabila sai muka yi masa mummunan kamu kamun da ba zai iya sukucewa ba kamun ko shine kamun da aka yi masa a cikin ruwa dan fir'auna yayi kafafa ya bigi kirji yana cin kafu da kogi da yasa aka jawo kogi suka fito ta karkashin fadarsa dan haka ya fada musu yake ce musu ba kwa kallo ne wa hazihil anharu tajri min tahti afala tubsiruna ba kwa kallon ga koramu suna gudana karkashin gadona na mulki saboda zaban iyawa na fir'auna yasa aka jawo kogi aka yi wa yaron din sa ya fita karkashin gadon mulkin sa to dan ya nuna musu cewa shi ne ikon iyawa ne karfin ikon sa ne yasa aka yi wannan abu to ruwa da ya kafafa ai biki kirji da ruwa yana tinkafo cewa shi Allah ne sai Allah ya halakar da shi a cikin ruwan muga kuma yadda zai shine ubangiji madaukakin sarki yake ba mu labarin halakar da shi da yayi yace hatta idza adrakahu algaraku in an ce algaraku shine dulmiyewa a cikin ruwa ta yadda mutum zai zabo ruwa ya cika masa hanci da ko ina ya kasa numfashi yayi mutuwa ta azaba fir'auna yana ji yana kallo haka ya mutu babu mai taimakon sa to ayatan sa da suka biyo domin su halaka musulmin Allah mabiya annabi Musa da su da ababan hawan su to sun halaka har shi kansa fir'auna jagoran su kuma kamar yadda ya jagorance su domin neman halakar da annabi Musa alaihi salatu wassalam hakan nan Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa zai jagorance su kuma zuwa gidan mutum yakdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar inji Allah madaukakin sarki zai wuce gaba suna bisa malamai suka ce ba iya fir'auna ba duk wani wanda ya ja mutane akan bata ya ja mutane akan son ransa wa hakan nan zai wuce gaba tunda da gangan ya ja su su kuma suna binsa tunda da gangan suka bi shi a makance ba ka da wani dalili na bin wani mutum kawai ka rufe ido ka ce wai shi zaka bi mutum ɗaya ne kaf wanda zaka rufe ido ka bi shi kuma ka bude ido ka ganka aljanna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi in ba manzon Allah ba babu wani wanda zaka bi kuma ka dauka wai zaka bude ido ka ganka a cikin gidan aljanna ina sauraron karatun wani malami jiya da daddare yana bada labari kuma yana bada labari sai yana tambayan masu saurare cewa ai ko kuna lokacin da wani ya je wurin wani shehi wanda aka ce kun san yace abokin su abokin mu ne sai yace amma ba zan faɗa muku sunan sa ba ƴaƴan sa kun gan su ƴaƴan sa mata kaman ƴaƴan Larabawa dogaye jajaye jarfata ne da su kawai shikenan wani kawai ya je wanka ya rawani ita ho yazo yace yayi mafarki da ba mafarki ba kuma wani sai ya faɗa sunan wani shehi daga cikin shehunan da ake musu bautar shi yazo ya same ni yace in gaya maka ka bani yar kawanci yace abokin namu ku san me ya gaya masa kace a sai yace a yace ai kuma yana zuwa mu kace na yadda da gaya maka dai amma kamar yadda yake zuwa mu kace masa yazo da kansa ya gaya mun cewa in baka wannan yar ni ku san baka yace ai tunda wannan shehin ya tafi yarwo bai dawo ba yawa to kaga akwai wani abu na rainin wayo haka kawai a zuwa makale da ana yi wa mutane dodorudo a daura maka wani shehi ana maka barazana cewa wai ko ka masa biyayya ko kuma kai dan kasuwa da jarin ka zai tarwatse ko ka masa biyayya ko kuma in kai ma'aikacin gwamnati ne za a iya dakusar da tsarin albashin ka ko ma kore ka aiki ko ka masa biyayya idan kai manomi ne kasuwancin ka noman ka zai gurbace in kai dan kasuwa ne kasuwancin zai dakushe in kai mai sana'a ne ilimin sana'an zai zama babu shi a hannunka za ka yi ta yin gyara in gyara kake zama ba a fahimtar gyaran har daga ƙarshe customer su gudu su barka duk wani abin da kake da zai zama kaci baya a sanadiyan ka butulcewa shehi wani to kaga wannan shehin ko ya zama mungu yawa tunda dai shi baya so ka ci gaba kullum sai dai ka ba zama mai makauyin biyayya to wallahi alazim babu wani mahaluki a duniyar nan da za ka rufe ido ka bi shi kuma ka dauka wai za ka tsira a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah anan yake cewa innal ladzina kafaru bi ayatina wadanda suka kafirce ayoyinmu babu ko shakka ba su da wata madogara face wato ba su da wata madafa ko wurin tsira face cikin jahannama a cikin wuta za a jefa su kuma in sun shiga wutan babu su babu fita shine ya mana misali da iyalan gidan Fir'auna wanda ba wai iya iyalan gidan Fir'auna ake nufi ba duk wasu masu dabi'a irin tabbatar da mutane kan tafarkin tsira kuma suna yi ne da gangan to ranar alkiyama hakan nan za su wuce gaba domin jagorantar mabiyan su su wuce gidan wuta tare da su Allah madaukakin sarki ya kare mana imanin mu a gaba sai Allah ya ce
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
الله يسعدك يا الحي وبنجي مدوكاكين سركيتي kullin lazina kafaru ka ga yamma wadanda suka kafirce satuglabuna wa tuhsharuna ila jahannam za a yi galaba akan kuma za a tashe ku a ranar alkiyama ba ku da makoma sai cikin jahannama wa bi'sal mihad kuma tare da makoma a ce jahannama ce kad kana lakum ayatun haqiqa ya zama muku aya ibra abu wato aya aballura fi fi'atayn iltaqata game da rindinoni guda biyu da suka yi karan batta fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya daga cikin rindinan tana yaki ne domin ɗaukaka kalman Allah wa ukhra kafiratun ɗayan rindinan kuma kafira ce yarawnahum mithlaihim ra'yal ayn kowanne ɗaya daga ciki wato rindinan farko ita rindinan musulmi tana kallon rundunan kafirai din mitlaihim sun rubanya su izuwa gida biyu ra'ayil ayn wato a ganin ido wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah shi yake karfafa wanda ya so daga cikin bayinsa da tallafin sa inna Allaha في ذلك كو لا ابره لاولي الابصار للي cikin wannan bayani din akwai ibra ayoyi ababan lura ga mutane masu hankali wannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana mana ishara ne da abin da ya faru a yakin badar saboda su kafire kullun burin su shine kada gaskiya ta taso ballantana ma ta yi tasiri ba kuma tun a wancan lokaci ba har duniya ta tashi manufan kafirai guda ɗaya ce ita ce dakusar da gaskiya da kuma kokarin lullube abin da ke na da'awa na musulunci musulunci shine babban abokin gaban kafirci a duniyar nan tun a baya can duk lokacin da annabi ya zo yana kokarin karantarwa to zaka samu makiya da kafirai sun yi ca a kansa da duk wasu mabiyansa ana kokarin halaka su shine Allah ya ce a gaya makafirai a lokacin annabi da ma kafirai a wannan lokacin namu satuglabuna za a rinjaye su wa tuhsharuna ila jahannam sannan za ta tashi su zuwa ga wutan jahannama wa bisal mihad. Babu shakka su suna da dukkanin wata dabara da suke amfani da ita domin tallafawa tafiyar shedan ta hanyar tara dukiya, tara kudade domin ganin cewa sun ga bayan hasken musulunci, wanda kuma wannan abun ba za su daina yin sa ba har zuwa tashin alkiyama. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Lalle wadanda suka kafirce suna daukan dukiyar su bayar domin su datse mutane su hana su bin tafarkin Allah. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace wasatunfiqunaha, sannu za ku dauki dukiyar naku ku ciyar din, summa takunu alaikum hasaratu, sannan za ta kasance hasara akan ku, summa tuglabuna, sannan za a yi rinjaye akan ku. Wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun, sannan wadanda suka kafirce zuwa ga jahannama za a tayar da su. Wannan abu makiya Allah babban abokin gaban su shine wato wanda zai kira akan a daina bauta wa gumaka ko a daina bautan wani Allah, wanda su kuma hanyar cin su kenan butulciwa Allah madaukakin sarki da kuma aikata abubuwa na makirci da shirka. Shi yasa duk lokacin da mai yin fada da sabon Allah yazo, mai yin fada da shirka yazo, sai su yi ci a kansa. A wancan lokaci Qurayshawa bayan sun kore Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka, an azabtar da sahabbansa wanda yasa suka yi hijira zuwa Habasha a karan farko, suka gare yin hijira hijratul Habasha athaniya, duk an yi wannan abun. Sannan daga baya su kafiran suka kwace musu dukiyoyin su, cewa dume sun bin Annabi Muhammad Madina, tunda Muhammad ya gudu Madina to lalle ya bar dukiyansa da ya tara a Makka, saboda wannan dukiya an same ta ne saboda sa albarka na sulata da uzza da manata da hubal a cewa su. Don haka to babu yadda za a yi ka dauki wannan dukiya na allolin su a Makka ka bi a Muhammadu da Allah sa a Madina. Don haka sahabban Annabi dake su masu imani ne na gaskiya, sai suka bar dukiyoyin suka bi Annabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin su akwai irin su Mus'ab bin Umayr, wanda shi yana daga cikin manya-manyan ƴan masu kudi ƴan gata a Makka kafin lokacin da ya hijira. Yi watsi da duwata dukiya da gata da yake ciki, yadda cewon shi gare ya rike musulunci ya tsira da imaninsa akan ya zauna a cikin daula da kuma tabbatuwa a cikin kafirci, wanda duk wannan bai yi ba. Sai suna ta kokarin kuma kakkabe mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine har manzon Allah yana zaune a Madina, wanda duk a lokacin da su kafiran suke kokarin cimma tawaga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk wani mabi daidai kunsu mabiya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su suna cewa Annabi ka ba mu izini mu mai da martani, ka ba mu izini za mu mai da martani akan abin da suke mana. Annabi sai yana ce musu kuffu aydiyakum wa aqimus sala, ku ci gaba da rike hannayenku ku yi hakuri kar ku takale su da fada, duk abubuwan da suke muku ku yi hakuri ku ci gaba da yin sallah. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da baiwa sahabban manzon Allah hakuri tare da cewa yana kallo su suke kan gaskiya, yana kallo su ne hakikanin bayinsa na kirki masu imani, amma ya bari ana ta'azzabtar da su domin akwai wata manufa da Allah madaukakin sarki yake da ita don karantar da al'umman duniya gaba daya cewa kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah, kamar da muka karanta a cikin suratul baqara. Rinduna kadan takan yi rinjaye akan rinduna masu yawa, kuma kamar yadda a wannan ayoyi da malai ya karanto mana yanzu hakan ne ta faru. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace qad kana lakum ayatun fi fi'atainil takata, haqiqa ya ishe ku aya a ballura da ku gane sabon Allah madaukakin sarki game da rinduna biyu. Fi'atun tukatilu fi sabilillah, rinduna ta farko tana yaki ne domin daukaka addinin Allah, sai Allah ya ce ukra kafiratun, dayan kuma rinduna ce ta yan iska kafirai. Yarawnahum mithlihim ra'ayil ayn, anan malamai sun kara wa juna fahimta, domin ayan alqur'ani sau da dama yanayin yadda ta zo da sigan yadda zaka yi da irabinta da nahu haka za ta baka ma'ana ta fassara, amma da suka zo domin fitar da mutane wato a cikin duhu a kai su ga haske na fahimtar me ma'anan ayan yake, suka ce ayi rinduna biyu din, da rindunan kafiran da rindunan musulmi, dan manzon Allah da ya tashi cewa yi ku zo ga nan ayarin Qurayshawa wanda sun taso da dukiyanku da suka kwaci, dukiyanku da suka yi muku handama suka yi muku fashi na rana tsaka, aka bar ku ba ku da komai kuka zo Madina, to ga nan dukiyar suna juya ta matsayin haja ta kasuwa, zo mu tare su mu kwace wani bangare na dukiyar mu. Kuma manzo Allah ya tara su yace ba na so ne zo mun face mutumin da yake mutumin makkani, haka manzo Allah ya faɗa kar wani ya zo wannan tafiya din sai mu haje. Kuma haka akai a yakin Badar, shi yasa yakin tsagoran masu imani ne babu munafikai a cikin su. Wannan yana daga cikin abin da malamai suke mukaranan nasaran yakin Badar da kuma tasgaro da aka samu a yakin Uhud. A yakin Uhud an samu tasgaro ne saboda akwai gaurayuwa ta munafikai a cikin su, kamar yadda Allah ya ce minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, idan munafikai yake du sahabban manzon Allah babu wanda yake nufin gidan duniya a tafiyar su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da Allah ya tashi magana tunda waɗannan sun shiga rigar musulunci, sai Allah ya sanya su a cikin tawagan musulmi din minkum ku musulmi man yuridu ad-dunya, wanda manufarsa duniya ne su munafikai kenan, su Abdullah bin Ubay bin Salul, wa minkum man yuridu al-akhirah, su ne tsagoran sahabban manzon Allah muhajirai da ansarawa. Haka ku aka yi su mutanen Madina, babu wanda suka bi manzon Allah a wannan sai wanda dama sun gawurta a fage na bai'atul ridwan da sauransu, wanda su suka yi manzon Allah bai'a na cewa sun ji sun gani, suka ma yi dukkanin hubbasa na manzon Allah dawo Madina. An san wasu daga cikin su sun bi manzon Allah yakin Badar. To kaga duk wanda ya je yakin tatattun masu imani ne, babu wani sofa ne na munafurci a ransu. Dan haka sai ya zama su 300 ne da yan kai, an ce 313 ko 303 ko 300 ne da wani abu a kai, amma dai sun kai 300. Suna nan a fagen yakin, to ga su suna filin daga, ga kuma tawagan da aka taho domin ta tasubuce saboda Abu Sufyan shi yake jagoranci. Abu Sufyan kuma dama mutum ne mai hangen nesa, dan haka yana da abin da Turanci suke cewa spy ko jasus, wanda yake bi yana dubawan hatsari ko wani abu da zai iya tunkaran kamar dan da yake asiri. Ya leko sai zo ya ga musu cewa fa ga nan Muhammad ya fito da sahabbansa za su tare dukiyarsu da kuka kwace kuke fatauci da ita, za suna so su mai da ita ta koma hannunsu. Dan haka Abu Sufyan tunda shi falke ne ya iya bin hanya, sai suka zauna suka yi shawara, yace to ai asali hanyar da za su datse din wannan ce saboda sun san ta nan muke bi, dan haka mu kewaya mana, sai dai mun kewaya din kuma zai jawo mana cinkirin kaiwa ga Makka, amma dai kuma za mu tsira. Kuma haka suka kewaye. To su kuma can Abu Sufyan ya tsorata, yace ko da Muhammad zai ga wani lagwab sai ya tashi wani a guje da doki, yace maza ka je ka fadawa mutanen Makka ka ce ga nan Muhammad zai musu kwace na dukiya. Aka kwace aka gaya musu, dan haka Abu Jahl bin Hisham da Utbatu da Shayba ibn Rabi'a suka hadu suka ce to kwalalle ne mu je mu dukkanin mai yiwuwa mu tani sai Muhammad da mutanansa. Suka taso, Abu Sufyan bayan ya kewaye ya tabbata ya subuta, dan leke asirin nasa yace fa su Muhammad suna can sun datse gun da kace nan za su datse din, yanzu ko mun riga da mun yi gefe kaza, dan haka dukiyar mu ta tsira. Sai sake tasaro ne yace maza ka je a guje ka gaya wa Quraysh ka ce dukiya fa ta kubuta, Muhammad ya tare hanyar da zamu bi amma mun canza salo. Saboda haka su koma ba sai sun je ba, da aka zo aka gaya musu har an yadda za a koma, Utba yace a koma tunda dai Abu Sufyan ya ce dukiya ta subuta. Amma sai Abu Jahl bin Hisham ya ce ai yanzu na gane cewa kai matsoraci ne, shi ashe kana tsoron Muhammad, shine sai ya ce ai Utba ba matsoraci ba ne, ce kawai ni nayi haka ne saboda na ga ai Muhammad ma dan uwan mu ne. Amma dai da ce Abu Jahl da iska ne haka ya tunzura su ya ce sai an ji tunda muka fito ba za mu koma ba. To shine bayan an zo fagen fama gashi nan kowa yana kallon dan uwansa, ga can musulmi a bangare guda ga arna a bangare guda. To anan suwa ne ya rona hum mislaihim, shine karin haske da malamai suka yi. Suka ce su arnan ne suke kallon tawagan Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin yan tsarari akan gidajensu a hannu guda. Kuma wasu malaman suka ce a su sahabban Annabi ne suke kallon arnan a matsayin su sahabban sun rubanya su gida biyu. Me yasa Allah ya haka? Ya kadiyallahu amran kana mafula, domin Allah ya wanzar ya zartar da wani hukunci wanda dole sai an yi. An yi haka ne ta yadda labudda sai an yi yakin. Su arnan suna kallon musulmin yan tsarari, su ma musulmin suna kallon arnan a matsayin yan tsarari. Don haka yanzu babu abin da ya rage face a gwamza mu ga bayan su kawai. kuma shine abin da ya faru hakikatan ta yadda kowa yana kallon ganin dama akan dan uwansa hakan na aka gwabza wannan fada din ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi galaba akan wannan runduna ta arna runduna ta su Abu Jahal kuma ana aka kashe Abu Jahal bin Hisham aka kashe Utbatu da Shayba ibn Rabi'a da Umayyatu bin Kalaf du ana aka kashe su manyan manyan arna wanda su ne cikin adawa da kuma azabtar da bayin Allah masu imani a garin Makka masoyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya gane da mu a gaba sai Allah ya ce wannan aya ita ce aya mai lamba ta 14 a cikin wannan sura mai albarka surata Ali Imran Ubangiji madaukakin sarki yace zugina linnas mun kawata wa tsari na halitta na mutane hubbu shahawati minan nisa so irin na kwadayi so irin na sha'awa na tara mata wal banina da yaya wal qanadiril muqantara da kindari ma dudan kudade inji Allah madaukakin sarki muqantara ababan tarawa minan zahab na zinariya wal fidda da azrafa wal khailul musawwama da kuma dawakai in garmomin dawakai wal an'am da kuma dabbobi na gida dabbobi na ni'ima wal hars da shuke shuke fulawa da kwalliya da mutane ke yi da shuke shuke a cikin gidaje Allah ya ce zalika mataul hayatid dunya wannan abin da muke lissafawa su ne kayan more rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab amma fa makoma mai kyau inda lillahi da wurin Allah wannan aya abin da take nuna mana shine a rayuwar duniya dan adam akwai abin da yake kauna kuma wanda wannan abin dabi'atan haka yake a cikin halittar dan adam ne babu wani mahaluki da yake sai canja wannan a cikin zuciyar dan adam shi yasa malamai suke cewa duk wanda yace baka kafiye son kudi to rena ka yi shi ma yana so haka duk wanda yace maka kafiye son mata rena ka yi ko duk wanda yace maka kai mayan kiwo ne har yanzu rena ka yi kawai shi bai samu bane hakikatan shine waɗannan abubuwa da muke kallo Allah ya gwamutsa kaunan su a cikin zukatan kowane dan adam duk wanda dan adam yana son kudi sai fa in bai samu ba duk wanda dan adam yana so a ce yana da mata mata gurgurdan yadda shari'a ta tanada masa guda hudu ko ni duk kudin sa zai ce biyu sun ishe shi wannan abin dabi'atan haka take matan suna son mazan suna son matan ko baka yi saka raba dan adam da son jinsin da ba nasa ba ko da ku shine Sheikh Abdulrahman Al-Sudais ko min tarihin ilimin sa yana bukatar mata da za ta dauke masa kewa kai hasali ma domin ka gane cewa jinsin halittar namu ne da wannan bukatar da Allah madaukakin sarki ya halicci Annabi Adam yana zauna a cikin aljanna yana watayawa yadda ransa yake so komai aljanna Annabi Adam yana amfani da shi cikin nishadi da jin dadi amma fa bai samu nutsuwa ba har sai da Allah madaukakin sarki ya halitta masa mata kuma Allah din da kansa shi ya faɗi haka wa khalaqa minha zawjaha sai yace mi liyaskuna ilaiha asanadiyan halittan nana Hawwa Annabi Adam ya samu sukuni wanda an ce sukuni shine nutsuwa farin ciki jin dadi da duk wani abin da zaka iya lissafawa matsayin sukuni din kalmar sukuni yana nufin jin walwala a cikin rai ko jin farin ciki ko jin dadi jin nishadi a takeice to Annabi Adam duk da kayan alatu da kayan marmari na gidan aljanna kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan ka je aljanna ka leka ka zaka ga ni'imomi barkate da mulki da kasaita iyakan iyawa inji Allah madaukakin sarki mulkan kabira kasaita ko mulki mai girman gaskiya amma duk da haka bai cika mulki ba sai da ya nemi ganin yana da mata kuma Allah ya bashi idan haka zugina linnas Allah yace mun kawatawa annas mutane hubbu shahawa so irin na kwadayi minan nisa na aje mata a ce yana da mata wal banina da yaya shi yasa ko cikin suratul kahf wanda zamu zo kanta a gaba insha Allah muna da nisan kwana abinda Allah ya nuna sai ya lissafa waɗannan abinda Allah ya jero ana amma a dungule a ta kanan Allah ya tafsirin su yace minan nisa'i wal banina wal kanadiril muqantara minan sahabi wal fidda wal kailil musawwama wal an'ami wal hars Allah ya jero abubuwan sai yace zalika matabul hayatid dunya amma a suratul kahf sai yace al malu dukiya walbanuna da yaya zinatul hayatid dunya anan sai Allah madaukakin sarki yace zalika mataul hayatid dunya wadannan mata'a ne kayan cin dadi ne kayan more rayuwa ne a gidan duniya a can Allah ya bada su a dunkule almalu dukiya dan haka dukiya sun hada da kanadiril muqandara min azhabi wal fidda wal kailil musawwama wal an'ami wal harsuna cikin dukiya banuna kuma sun hada hadda mata domin mutum baya samun yaya sai ya samu wa sai ya samu macen da za su samu dan dashi domin namiji baya haifuwa kamar yadda mace ita kade ba ta haifuwa shi yasa ma yayin da kafirai suke cewa Allah yana da da kafiran larabawa suna ce Allah yana da yaya mala'iku mata kafiran yahudawa suna ce Allah yana da da usairu kafiran nasara suna ce Allah yana da da almasih sai Allah madaukakin sarki yace anna yakulu lahu waladu taya za ku ce Allah yana da da wa lam takullahu sahiba wanda ba shi da mata qarara Allah ya nuna cewa namiji bai isa haihu ba kamar yadda macen bace su ta haihu ba sai in tana da namiji to aure ne yakan samar da da wanda za a yi tutiya da shi ayi nuni wa mutane cewa fa ni ma ina da da halastacce to saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin zukatanmu a cikin jinin jikinmu a kwayoyin halittarmu son tara dukiya da son tara mata kuma zaka ga sai mutun yake ta fara gida gidan baya zama wan gidan ya zama na kasaita sai an yi wayarin din gidan da tiyo tiyo na ruwa sai an kewaye gidan da flowers sai an kewaye gidan da shuke shuke wanda ba a saba ganin irin su ba kaga an yi wata bishiya kamar bishiyan kwakwa wanda ka ganta cikin gidan zaka ga ta ƙara kwalliya wa ginin gidan kaga an yi wasu flowers wanda za a samu wanda aka dauka aiki na musamman shi wannan aikin da aka dauke shi shine idan flower suka yi tsayi zai zo da wani albakashi dogo yana yayyanke kawunan su zama dip dip kamar yadda yake wa mutum aski wato wannan abun yana daga cikin tsari na dabi'a ce na dan adam yana son wannan abu shi yasa kuma zaka ga in gida ya kai ya kawo ya kasaita me wakon ka je gidan mu irin na talakawa kaga kaji ko da agwagwa wato sunan sun fi karfin kiwon kaji da agwagi tare da cewa suna yi din amma a killace killace wani gu ake asuba su a ciki ba sa fitowa abinda zaka ga a fili a gidan su menene dawi su ware sai daga ga dawi su daga suna tashi daga nan suna komawa nan kuma dawi su in ya baza wannan jelan nasa bindin nasa sai kaga ya kawata ginin gida da kulliyan jikin sa to Allah ya ce duka wannan wani abu ne wanda shi dan adam yana so Allah shi ya halice mu tunda shi ya halice mu ya san me muke kauna kuma shi yasa yake mana bayanin sa anan gurin cewa mun fada bi'a ce ta mu muna da kauna ta waɗannan abubuwa din kuma babu ko shakka inji Allah madaukakin sarki tunda shi ya faɗi wannan abun ko tantama babu dalika mataul hayatid dunya ka samu a ce kana da mata na gari kamar yadda manzon Allah ya faɗa duk wanda ya wayi gari mu'afan fi jasadihi jikin sa lafiya galau kuma walahu quti yawmi yana da abincin da zai ci yana zauna cikin ahalin sa matansa da ƴaƴan sa manzon Allah ya ce ka annama hizat lahu dunya wa hasafiri haka man an taro masa duniya ne da ƴaƴanta wato ka zauna a gidanka ko da baka da kosisi ya zama lafiyanka kalau a cikin iyalanka da matan da yayan babu wanda yake ciwon kai ko ciwon hakori ko ido babu wani mai larura ta rashin lafiya kuma a ranan kana da abincin da zaka ci manzo Allah ya ce kaman an bashi duniya ne da yayanta ya kware kuwa wannan manzo Allah ne ya faɗa kuma mun san maganar manzo Allah babu tantama a kai ta umma yadiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha babu shakka akwai jin dadi da nishadi kaga mutum yana zauna cikin ahalin sa babu mai larura ta rashin lafiyar da za iya kashe wani gudun da ba shirya ba babu mai larura ta wani abu na jinya da zai girgiza yanda yinci bakan gidan ya zama ga abinci a gidan wanda za a ci koda na iya wannan ranan ne haka manzon Allah ya faɗa abincin ko na iya wannan yinin ne kuma aka wayi gari a wannan yinin ba mai larura a cikin gidan mutumin yana zaune to fa zaka ga mulki da kasaita da nishadi a cikin wannan gida inji Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hankalin su a kwance yake shi yasa daga ƙarshe Allah ya ce wannan abin da muka lissafa kayan alatu ne kayan jin dadi ne na rayuwar duniya, amma fa wallahu indahu husnul ma'ab, Allah madaukakin sarki a wurin sa ne makoma mai kyau take. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya samu sabon makoma mai kyau a ranar alkiyama, kuma nan zamu dakata saboda gurewar lokaci, idan Allah mai kowa mai komai ya yarda. Ka gobe zamu ci gaba daga aya ta 15, abinda muka fada ya zama daidai, Allah ya sadaka mu tare a cikin lada. Abinda muka kuskure ko muna addu'a da roƙon Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu kurakuran, ya ba mu ikon gyarawa, ya kuma cire fahimtar kurakuran a cikin zakatun mu. Akwai tambaya ko ƙarin bayani? To alhamdulillah, mai tambaya yake cewa akwai aya a cikin alqur'ani da take cewa kalagal janna min marijin min nar, da kuma idan liman yayi sallama bayan an idar da sallah, salloli kamsu salawat ko kuma sallah ko mawace ce ta idi ne guda biyu da ake yi, ko sallar roƙon ruwa, to zaka ga liman ya miƙe ko ya zauna ya kalli yamma, ina dalili? Allah madaukakin sarki shi ya fadi ya halicci aljani daga harshen wuta. Harshen wuta da muke kallo wannan, in kana son ka gane da me Allah ya halicci aljani, ka je kai yanzu, ka koma gida ka nemi karmami, ka sa masa wuta, zaka ga wutan tana ta sagal ba ta tsaya wuri daya, musamman ana iska. To yadda wutan nan take, shi yasa idan aljani ya shiga cikin mutum ni girgiza, sai kaga mutumin ya kasa zaune ya kasa tsaye, yadda wuta take wannan zagal, sai kaga gaba daya ya fita hayyacin sa. Yawa saboda su da wuta aka halicce su, kuma yadda wuta take, yadda zaka iya saka abu haka ta cikin ta ya wuce, to hakan nan aljani din zai iya shiga ta cikin ka ba tare da ka sani ba, saboda su basu da gangan jiki, su janibin ruhi ne da su, dan haka in yazo zai shiga cikin ka ba tare da ka sani ba, kamar inuwa haka suke, ba shi da jiki da zaka taba kaci. A ina a yanzu zaka muna tare da su anan, sai wani zai rubuta yace wai an ce an daure su, wanda ake daurewan ba duwar jani bane, ba dukan su bane. Manzon Allah cewa ya sifidatu shayadin, wanda an ce shayadin ana nufin gan iskan cikin su. A wata ruwaya ma cewa maradatul jin, marada kasur guman gan iska, su ake kamawa daure, masu hana mutane yin sadaka, masu hana mutane halartar muraran karatu, masu hana mutane yin abubuwa na alheri, halartar salloli na jami'i, su ake kamawa a daure. Shi yasa zaka ga hatta wanda kwata-kwata bai damu da ibada ta sallah bayan azumi yazo, zaka same shi kusan shi ne a sahun gaba. Na'am, yan part time. Kwari da gaske zaka samu zai nemi wani dogon carbi mai lankaya a wuyansa, yanzu kan ya koma na Allah. Ubadu Ramadan kenan. Bayan Ramadan ya wuce kuma shedanu an sako su, Yesu saki mama Yesu su hana su aikin alheri. Zaka samu halashi zai ki share masallaci, wanda da ko duk yadda zaku yi ko tsinke ne ya gani, wanda kaman zai cutar da masallaci ba zai dauke ba. To irin wannan masu hana aikin alheri su ake daurewa. Amma su na kirkin muna nan tare da su. Suna tare da mu kuma. Za su zo sallah, za su zauna a wuraren karatu a yi tare da su a tashi. Ba kuma abin da suke yi mutane su waɗannan. Dama su abin da suke yi su musulmi ne na ƙwarai. Wa inna minnal muslimuna kum wa minnal qasitun. Haka suka faɗa. Akwai musulmi, akwai yan iska. To haka yake, dan haka su aljanu daga asalin harshen wuta haka halicce su. Sannan sallama, idan liman yayi ya juyo ya kalli mamu, aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah da zaran ya idar da sallah, baya zama fuskarsa tana kallon gabar, illa mai kidara ma ya kul face gurgurda abin da zai ce, wannan astaghfirullah allahumma anta assalam wa minkas salam tabarakta ya zaljalal ko tabarakta zaljalal wal ikram, kamar da ruwa yayin saka sau daban daban. Zaran ya fadu wannan kawai sai ya juya, tare da cewa fadan da yake din ba wai a fili yake fada ba, amma dai ya tabbatar musu ga abin da yake fada. Astaghfirullah guda uku, allahumma anta assalam wa minkas salam tabarakta ya zaljalal wal ikram, sai ya juyo ya fuskanci mamu, kuma wannan a juyo wanda yake din ta tabbata cewa ya kalle ka ne, ya ga suwaye da suwaye ba su zo ba, ba mamaki ya san malam yana zama tana, wani yana zama tana wani yana zama tana in ya lega ya ga bai ganshi ba zai iya tambaye shi yace ban ga wani ba fa me yake faruwa da shi manzo Allah gani na makare ne ina baya ja yau bai zo ba zai ce to ku bincika me yasa bai zo ba in rashin lafiya ne manzo Allah zai je har gida yaje gaishe shi sallallahu alaihi wasallam dan haka dai koda ma mun san me dalili ko ba mu sani ba aikin annabi ne kawai in idan da sallah yake juyo ya kalli imamu wanda ya tabbata duka sallolin sa haka yake kuma hakan nan duka sahabbansa da suka biyo baya sai da na Abubakar da sauran duk wani liman da yayi limanci a bayan waɗannan manyan mutane da zaran an yi sallama dabi'atan suka juyo su kalli imamu ko dai ya zama za a kalli wanda bai zo din ba dan abincika ko lafiya ko kuma ya zama kawai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma sunna ba a buƙatar ma ka san me dalilin da yasa ake yin ta kawai annabi ne yake shi yasa kake haka Abdullahi dan Umar ya faɗa dan Umar akwai wani abin da inda irin mu ne zamu ce ba za mu yi ba kuma hatta a lokacin nasa din a matsayin sa na sahabi yana tare da tabi'ai wanda almajiran sa ne yazo wani gu in yazo sai su ga yayi haka ya sunkiya ta wajen wata bishiya sai an wuce sai ya dango kansa su a she suna lura da shi suka ce mun lura cewa mun zo wurin bishiya kaza kullum sai ka sunkiyar da kanka sai an wuce shin wani abu ne a gurin bishiyar wanda ya tabbata an zo sai an rusuna masa sai ya ce musu a tafiya muke tare da manzon Allah manzon Allah yana kan raƙumansa kaswa sai wani reshin bishiya ya sunkiyo haka manzon Allah in yazo zai wuce in bai sunkiya ba reshin zai daki goshin sa da haka manzon Allah yazo gurin sai ya sunkiya bai sa asarar reshin ba wanda daga baya an sare reshin baya da sai su tabiyan suka ce masa to ai yanzu reshin da annabi yake sunkiya wa din baya na wa ma azalika kuma kai akan jaki kake manzo Allah kuma yana kan ragumi kuma ya fice yake ce ku kuka ga cewa annabi yana kan abu ne mai tsawo ku kuka ga cewa annabi reshin bishiyar ne yake sunkuya mawa ni kuma kawai na ke yi a daidai wannan gurin annabi yana sunkuyawa shi yasa nake wanda Abdullahi dan Umar ke yawo la kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan abun koyi mai kyau ya kasance muku a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam koyi yake da annabi kawai shi kuma babu wani wanda zaka yi koyi da shi ka dauki maganar mu ta baya makance ka bi shi kuma ka tsira sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya gane da mu wallahu ta'ala a'ala wa a'lam amin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله من روقك بامو لافيا da zaman lafiya Allah ka sanya albarka a rayuwar mutanen dan ba Allah ka sanya albarka a wannan gari da mu dan ba Allah ka kawo mana walwala da zaman lafiya mai dorewa a arewacin Najeriya duk masu taimakawa yan ta'adda Allah ka san su ka san mun gunkin su Allah ka yi mana maganin su Allah marasa lafiyar mu da suke jinya a asibitoci da masu jinya a gida Allah ka ba su lafiya ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da irin wannan ayyuka na alheri da yini da muke da azumi Allah ka sani muna ne domin neman yardanka muna tawassuli da wannan aikin alheri Allah ka biya wa dukkanin wani musulmi da muke tare da shi a nan ko kuma yake gefe mun san shi ko ba mu san shi ba duk masu bukatu na alheri ya Allah ka biya musu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk